Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a birnin tarayya Abuja ta ba da belin madugon masu fafutukar kafa jamhuriyar Biafra wato Mr. Nnamdi Kanu amma bisa wasu sharada. Murya Amurka ta ji daga bakin wani dan majalisar dokokin jihar Imo. Bayan haka za ku ji ƙarin bayani akan batun daga fannin masana harkokin shari'a. Muna kuma dauke da rahoto akan kokarin da hukumomi ke yi na magance cutar masasarar cizon sauro. Kasancewar yau ce ranar yin fadakarwa akan illar cizon sauro. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya jama'a za su taimakawa kokarin da gwamnati da hukumomi ke yi dan ganin an magance wannan cutar. Sai a kira 202-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa da ɗaya a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo ya sake nana ta kira ga ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su amince a haye teburin sulhu domin kawo ƙarshen mummunar fadar da ake yi na tsawon watanni da yake ciye kicinyewa a yankin Kasai da ke tsakiyar ƙasar. Ba wani zaɓin da ya rage illa na a yi sulhu, in ji Muhammadu Diallo, jami'in samar da ayyukan jin kai na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Diallo dai yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a Kinshasa kwana ɗaya bayan da kakakin gwamnatin ƙasar Lambert Mende ya gwada wa 'yan jarida wani mummunar hoton bidiyon kisan gillan da aka yi wasu bayan Allah. Ya bayyana cewa wannan mummunar aikin 'yan tawayen Kanwina Unsafu ne su suka aikata shi, ciki ko har da kashe wasu jami'an na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu waɗanda suka ɓace a Kasai ɗin a cikin watan Maris, amma sai daga bisani aka samu gawarwakinsu. Mai magana da yawun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadare da wannan shawarar da gwamnatin ƙasar ta yanke na nuna wannan hoton bidiyo ga 'yan jarida. Ya faɗi haka ne a cikin wata sanarwar da ya bayar, yana cewa ba shakka wannan ya kawo aikin binciken da ake yi kafar ungulu. Wasu 'yan majalisar wakilan ƙasar Amurka da ke cikin kwamitin duba ayyukan ɓangaren zartarwa da ke wakiltar manyan jam'iyyun nan guda biyu sun ce tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara akan harkokin tsaro tana yiwuwa ya karya dokar ƙasa na ƙin bayyana abin da aka biya shi a shekarar 2015 na jawabin da ya gabatar a birnin Moscow a wajen wani taro. Dan majalisa Elijah Cummings, ɗaya daga cikin jigo na jam'iyyar Democrat, ya shaidawa manema labarai a fadin majalisar ƙasa cewa wannan ba ƙaramin matsala ba ce. Waɗannan kalami na Cummings suna zuwa ne daidai lokacin da shi da takwaransa na jam'iyyar Republican Jason Chaffetz suke sake nazarin takardar da Michael Flynn ɗin ya aike da ita a shekarar 2016 na neman a tantance shi. Chaffetz ya ce bai ga wata hujjar cewa lallai General Flynn ya bi dokar ƙasa ba. Duka 'yan majalisar suna magana ne sa'ilin da suke magana da manema labarai bayan da fadar White House ta ƙi amincewa da buƙatarsu na a ba su bayanan tsaro game da tantance filin ɗin da kuma kuɗin da wata ƙungiya ta biya shi wadda aka alakanta ta da gwamnatin ƙasar Rasha da kuma gwamnatin Turkiyya. An dai tilasta filin barin fadar White House ne bayan da ya kantara wa mataimakin shugaban ƙasa Mike ƙarya game da tattaunawarsa da jakadan Rasha da ke nan Amurka wato Mr. Sage lokacin da ake cikin hada-hadar miƙa mulki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi bikin cika shekaru 85 na samun da rundunar sojan ƙasar. Bikin wanda take yau yana cike da wasan wuta a gabashin tashin jirgin ruwan da ke birnin Wasan, inji ma'aikatan tsaron Koriya ta Kudu. Masu kula da al'amuran da kanje su komo sun sa ran cewa kasar mai wandaka da makamin nuclear ta yi bikin wato tare da gwajin makaminta na nuclear zagaye na shida ko kuma gwajin makami mai linzami amma ba ɗayan biyun da ta yi. Wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin kasa Amurka ya isa Koriya ta Kudu. Wato jirgin nan mai suna USS Michigan yayin da jami'an sojan ruwan kasashen biyu suka hadu da na kasar Japan domin gudanar da atisaye a cikin ruwan da ke kudancin Koriyoyin biyu. Atisayen na jami'an sojojin ruwan wanda zai kai har zuwa gobe Laraba rana guda da shugaba Donald Trump ya gayyaci daukacin sanatoci su 100 a fadar White House domin tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa. Cikin waɗanda za su wa sanatocin bayani ko sun hada da sakataren tsaro Jim Mattis, sakataren harkokin waje Rex Tillerson da daraktan tattara bayanan sirri Dan Costa, sai kuma babban hafsan sojojin Amurka General Joe Dunford.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a birnin tarayya Abuja ta ba Mr. Nnamdi Kanu madugun masu neman ballewa daga Najeriya su kafa jamhuriyar Biafra Bailey, mutumin da ake tuhuma da laifin cin amanar ƙasa. Sai dai kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Binta Murtala Inyako ta ce tilas Mr. Kanu ya gabatar da mutane uku da za su tsaya masa, cikinsu kuwa har da malami Bayahude. Lamarin da ake kallo a matsayin wani sabon salo ko kuma al'amari a tsarin sharadan bada beli a Najeriya. Abokin aiki na Salihu Garba ya zanta da Honorable Chinedu Ofo na Majalisar Dokokin Jihar Imo ga abin da ya ce.
I believe the bail condition or the bail itself was a combination of a united effort by southeastern governors.
Bada benin sakamakon mutsin lamba da gwamnonin jihohin kudu maso gabashin kasar suka yi wa gwamnatin tarayya da fannin shari'a ne saboda a samu maslaha. Matasan Ego suna goyon bayansa mutuka domin sun dauka shi Nnamdi shine jarumin su wanda yake fafutuka domin su, saboda haka domin a samu sakat yasa gwamnonin da wasu ma masu fada a ji suka nemi a bashi beli. Bayan wannan bayanin da yayi, na tambaye shi Honorable Chinedu dalili cewa ya kawo Bayahude daya cikin mutane uku da za su tsaya masa. Sai kuma ya ce,
this is because the Igbos believe that the Jews of Africa.
Tun farko Kanu ya ce shi ba Kirista bane, shi kuma ba musulmi bane, shi addinin Yahudanci yake bi. Kuma a tuna mutanen Igbo sun dauka cewa su daga Isra'ila suke, wato su ne Yahudawan Afrika. Idan kuma Kanu ya ce shi addinin Yahudanci yake bi, ya kamata ya kawo wani Bayahude ya tsaya masa.
Dangane da batun ba da belin na Mr. Nnamdi Kanu, wakilan sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da barista Gambo Abdulsalam, malami a makarantar horar da lauyoyi da ke Bagauda a Kano, ga abin da shi kuma ya ce.
Ni a fahimta ta kuma da sani na a game da shari'a, beli magana ce ta dama kotu. Beli tamkar yarjejeniya ne tsakanin wanda za a ba da beli da kotu. Idan ta gamsu da roƙon da ya mata, kuma tana ganin cewar in ta sake shi beli ba zai gudu ba, zai zo gabanta domin ya ansa tuhumar da ake masa za ta iya ba da shi beli. Sannan kuma a iya sani na da shari'a, babu wata doka a Najeriya wadda ta aje wa kotu cewar lalle ga sharadin da za ta saki mutum beli a kan shi. Dama ta ce zabinta ne za ta iya saka dukkan wani sharadi da take ganin cewar zai sa wannan mutum ba zai gudu ba zai dawo gaban kotu. Illa da mai kawai abinda doka take cewa shine in har kotu ta yadda za ta bada mutum beli, to kada ta saka wani sharadi wanda kuma shi wanda aka bada beli nashi ba zai iya cikawa ba. Wato kada ta saka sharadi mai tsaurin gaske wanda zai sa shi wannan mutumin ya kasa cika wannan sharadi. Wannan shine ainihin kamar guideline da zan ce wanda kawai aka bawa kotuna. amma kowanne sharadi kotu za ta iya sawa amma kada sharadin ya zama mai tsauri ta yanda shi wanda aka ba da bailin shi ba zai cika ba
muka kaddara cewa babu bayhudi a Najeriya dokokin Najeriya sun ba da kotu dama cewa za ta iya sanya mutumin da ba dan Najeriya bane dan kasar waje ne ya zama a matsayin sharadin baili kafin a ba da baili ma dan Najeriya a kotu
eh ban sani ba ko gaskiya ne a Najeriya babu yahuda domin nakan ji wata al'umma ta kan kiran kanta cewa ita tana da jinsin yahudanci
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari Har yanzu dai game da ranar yin fadakarwa akan illar cutar zazzabin cizon sauro wato yau kenan wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin ya aika mana da rahoto akan matakan da gwamnatoci ke dauka a kasashe masu tasowa irin su Najeriya kenan wajen magance wannan cutar
Masu yin magana na mishi kirari da cewa langalange mai ramaketa ramamme haukata kato ko kuma mugu mai sa mutun ya mari jikinsa duk waɗannan kirari ne da ake wa sauro Najeriya dai na daya daga cikin kasashen na duniya da al'ummar ta ke rasuwa sakamakon wannan cuta ta zazzabin cizon sauro kuma domin samun nasarar shirin kauda wannan zazzabi na cizon sauro ne yasa ma'aikatan lafiya a Najeriya tare da hadin gwiwar wasu kungiyoyi na duniya suka dauki matakan rage farashin magungunan rigakafin cutar ta zazzabin cizon sauro to koya wannan shirin na tallafin magungunan zai tasiri ga al'ummar kasa tambayar kenan da ne wa pharmacy Salo Ibrahim wani likitan hada magunguna a Najeriya
eh to zai yi ya danganta ga tsarin da aka bi dole ne a zanna da masu ruwa da tsaki a harkar magunguna daga masu shigo da magunguna zuwa masu rarraba magunguna zuwa masu saida magunguna dole ne a zanna a tattauna da su a ga ta yaya za a bi a sako da farashin yadda har mutanen karkara ma za su samu su karu da wannan manufa da ake so a kawo da shigo da ita
to sai dai kuma duk da wannan kokari da gwamnati ke kokarin yi akwai wasu ƴan Najeriya da ke ganin wannan ba shine matsalar da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai ba kamar da Malam Dalla da Aboki yan sheda mini
To Alhaji malaria a Afirka ciwo ne shi jab mutum ne wanda yake shi ya riga ya saba da jin dadi ya ci karas ya ci ganye ya wanda zai shakaru to miyan kuka ya koma ya kwanta a gadan kara kuma ya kwana a daji gindin gulbi dibar ruwa a ga mai wani ciwon malaria ga yarba wannan na yawo da magani za a ce ma maganin malaria ne kuma wallahi in ka sha zaka warke naira 20 ne kofi
da yake an ce riga kafi yafi magani kowane mataki al'umma ya kamata su dauka na rigakafin kamuwa da wannan cuta ta malaria har ila yau ga likita Salo Ibrahim
rigakafin dai zazzabin ciwon sauro kullun ana fadi a daina barin gwata daina gaggyara ruwa ya daina kwanciya sannan ciyawa da take fitowa gefen gidaje su ma du'a a ciccire su
masu iya magana dai kan ce idan kunne ya ji jiki ya tsira
babin jifrin murai Amurka daga Lagos
ya ubangiji sarkin mai waro kwandani nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki
madalla a gaida baban gida Jibril yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya jama'a za su taimakawa kokarin da gwamnati da hukumomi ke yi dangana an magance cutar cizon sauro ko kuma masassarar cizon sauro sai a kira a bayyana ra'ayi
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Mun samu kira na farko daga Nasarawa.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ne magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare kuma sakatare ne kungiyar mulkin Nasara.
To Malam Bashir muna jin ka.
Ga gaskiya wannan rana dai na tunawa da zubinci da toro a gaskiya wannan rana da aka wari yana da muhimmanci sosai. Sannan kuma yana da kyau a duma mu ringa kiyaye kamar da malamai kiyaye lafiya suke bayani akan cewa wuri a daina birki yana da shi da kwatanni da zai kawo su ke yana da kyau a kiyaye. Kuma game da ana raba maganin sauro ana raba maganin sauro gaskiya wurin shi ba su son yin amfani da shi, to ya kamata ce mu kiyaye kanmu. Allah kuma ya kare kare mu. Nagode. Magana Bashir Tela.
To amma Malam Bashir Tela, kafin ka tafi, akwai wasu da ake samun labarin an ba su rigar sauran sai su je su labule da ita, ko kuma ma wasu yara su cura su yi kwallo da ita, ko su je suna kamun kifi da ita.
Haka gaskiya ka bai kamata ba, tunda gwamnati na iya kokarin ta wajen kare lafiyar mu, yana da kyau da haruma maganin sauro a daure a ringa amfani da shi, saboda zamu kare kanmu ne. Idan cuta ya kama mu kafin dai gwamnati su ga wani magani ne zai magance wannan cutar, har riga an galabai ta. Dalilan jama'a kiyaye. Nagode, a tashi lafiya.
To Malam Bashir Tela kenan daga Nasarawa, mu ma mun gode da ra'ayinka. To masu sauraro, muna da sauran lokaci, sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Mun samu wani kira daga Bauchi.
Hello.
Hello, daga ina ake magana?
Daga Jada.
Daga ina?
Hello.
Hello, daga Adamawa?
Hello.
To muna jin ka, dawa kake dawa muke magana?
Muna magana da Garba Aliyu.
To Malam Garba, muna jin ka.
To wannan dai gaskiya mutane suna takaciya game da wannan, zai ga sun barin ruwa a gida ba zafta a basu gidan sauro ko su kinka labule da shi a gida. Tana faruwa haka, don haka mutane su kula da kiwon lafiyar kansu kafin gwamnati ta taimaka musu.
To Malam Garba kenan daga Adamawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana? Kuna
tare da Adamu Jeji daga kamfanin fashe da ke jaji Kaduna, Nigeria.
To Malam Adamu Jeji,
muna gani da wannan maudu'i da aka kawo. Idan na duba, wato sai in ce nayi mamaki, nayi takaici. Saboda hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wasu kasashe musamman Afirka wanda za a taimaka a an yaki waɗannan abubuwa, amma sai ban ji an sa kasasa Najeriya ba. Kuma idan na duba Najeriyan nan, mu likitoci a nan kamar shekaran da ya gabata an ce sauran ma da suka zo suka ci cizon mutane muka ci samun malaria, dan bana wannan ciwon na malaria ma Allah ke da shi sakne, saboda duk in ya shiga gida har mai gidan har dan autan gidan wani ma zai iya ƙara duk malaria ne, ana kiran ciwon sak. Kaga ya kamata a ce da gwamnati ta shigo da hannunsu ta ƙara taimakawa a kai nan kenan. Sannan kuma sauran nan ma aka ce ba daga nan ƙasar suke ba, sauran ma har gudunmuwa suka zo daga ƙasashen waje suka zo mana Najeriya suka taimaka wajen ya san mana cin mana mutane suna cizon mutane da rashin lafiyar nan. Sannan kuma ɓangaren talakawa da ake ba mu waɗannan rigar sauran maganin gidan sauran nan, ƙwarai da gaske idan ka duba duk abubuwan nan da kika faɗi wallahi yana faruwa. Za ka ga wasu sun je sun mai da shi ƙwallon ƙafa, wasu sun sa labule, wasu kuma suna kamun kifi duk da wannan.
To Malam Adamu kenan daga Kaduna, har yanzu dai a jihar ta Kaduna, amma a Zaria mun samu wani kira.
Yau, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Na magana da Nuhu Mahalzu ne daga Zaria.
To Malam Nuhu, muna jin ka.
Hello.
Hello, muna jin ka Malam Nuhu Ma'azu. Malam Nuhu Ma'azu, kana tare da mu? Muna jin ka. Hello, Malam Nuhu Ma'azu daga Zaria, ban san ko kana tare da mu ba. To ga dukkan alama dai layin Malam Nuhu Ma'azu daga Zaria ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya jama'a al'umma baki ɗaya za su taimakawa kokarin da gwamnati da hukumomi ke yi dangana an magance wannan cutai ta masasarai cizon sauro wadda ake fama da ita. A duk shekara ana samun hasarar rayuka da dama suna mutuwa sanadiyar wannan cutar. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jamhuriyar Niger? To ga dukkan alama layin malami ko malama daga jamhuriyar Nijar ya goce. Daga nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 4:49. Har yanzu muna da sauran lokaci, muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ta yaya jama'a za su taimakawa kokarin da gwamnati ke yi da ma sauran hukumomin kiwon lafiya don ganin an magance cutar cizon sauro wadda ta addabi jama'a? kuma sai gashi duk da wannan kokarin da ake yi wasu kuma ba sa bin ka'idojin da aka bi. Akan samu labarin cewa wasu an ba su waɗannan rigunan gidan sauran sai su muzanta su ba sa adana su ko su yi labule da su ko su je suna kamun kifi da su ko suna yin wasu abubuwa. To idan aka yi haka kai ma baka taimaka ma kanka ba kuma baka taimaka ma kokarin da gwamnati ke yi ba. Mun samu wani kira daga lafiya.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga lafiya?
Ina da magana da Dogo Solomon Malafa Garkida.
To,
mazaunin Nasarawa State.
Dogo Solomon Garkida, muna jin ka.
Ya kamata duk masu gwamnati ne za ta kafa doka. Duk masu dokar labule suna wasa da shi a kafa doka a kama su. Wayan zaki ga suna kama kifi, ya kamata a kafa doka a kama su. Wanda suka aje ma a gida ba su amfani da shi, ya kamata a kama su.
To amma Mallam Dogon Salaman, ta ya za a yi a kama su?
To in an gani ba za a kama su ba? Duk wanda aka gani aka ajiye, wani zaki ga a kan itace an rataye shi kawai a kofar gida.
Rigar sauran.
Wani kuma zaki ga an sa an kewaye gona da shi.
To Mallam Dogo Solomon, ko Mr. Dogo Solomon daga Garkida, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Katsina?
Ibrahim Mai Ilabin Magamar Jibiya, Katsina, Najeriya.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To ni gaskiya abin da nake gani ran ke dade, wannan yana faruwa daga laifin gwamnati ne. Duk abin da ta riga ta bada, to ta bi kadin shi har gidaje. Kasan cewa komai ya riga ya shiga hannun talaka.
To Mallam Ibrahim Mai Ilabin kenan daga Magamar Jibiya, kuma da kiranka muka zo ƙarshen wannan shirin na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 4:52. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda 'yan wasan hukumar Halben Kibau suka dawo daga wasanni na yankin yammacin nahiyar Afirka da yawa kana a Abidjan a kasar Ivory Coast. Kuma 'yan Nijar din sun dawo da lambobin tugulla har guda 6. Idan muka leka ko a jihar Difa, ana ci gaba da wasannin haɗin kan 'yan ƙasa na kokowar gargajiya, inda matasa na wannan jihar ke gogawa wa juna domin nuna ma al'ummar duniya cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali sun wanzu a jihar ta Difa. Daga jamhuriyar Nijar sai mu tsallaka zuwa nahiyar Turai, inda a yau din nan ake wasanni kala-kala a ƙasashen Turai. Na farko dai mu soma da kofin ƙasar Faransa, inda club din Anje ke gogawa da club din Gengen a wasannin kusa da na ƙarshe. Sai kuma club din Chelsea na ƙasar Ingila a wasannin rukuni na ɗaya na ƙwallon ƙafa na tabola na ƙasar Birtaniya bugawa da Southampton. Sai a kasar Spain, duka a wasannin rukuni na daya na La Liga, Gijon ke buga da Espanyol de Barcelona. Sai Grenade ke buga da Malaga, yayinda Atletico de Madrid ke gwabza da Villarreal. A kasar Jamus kuwa ana ci ana wasannin kofin wannan kasar, inda Borussia Mönchengladbach ke gogawa da Eintracht Frankfurt. A cikin wani jawabi mai so saran gaske, mai horar da kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona Luis Enrique yayi bayanin cewa yayi amfani da kasancewa a kusan dan wasa mafi inganci a bangaren darza ta mola a duniya tsawon shekaru 3, har ma yana cewa Allah ya kai ni matsayin horar da dan wasa da yafi kowane dan wasa zamani a dukkan tarihin wasannin kwallon kafa. Haka zalika yayi bayanin cewa yana fatan Lionel Messi zai kammala buga ta molarsa a duniya a kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona. Haruna Mamman Bako na birnin ni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 25 ga watan Afrilu ce ranar da aka ware domin nazarin illar zazzabin cizon sauro a duniya. Rana ce kuma ta tattaunawa da irin kokarin da duniya ke yi na shawo kan zazzabin cizon sauro da kuma kawar da wannan mummunar cuta kwata-kwata daga doran ƙasa. taken bikin na wannan shekarar shine kawar da zazzabin cizon sauro baki ɗayanta. A shekarar 2015 mutane miliyan 212 ne suka kamu da zazzabin cizon sauro, kuma mutane 429 ne suka mutu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada rahoton cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da wannan cutar daga nahiyar Afirka ne, kamar yadda kashi 92 na mace-mace da ake samu kidake da nasaba da zazzabin cizon sauro a nahiyar Afirka ne. Abin farin cikin shine ana iya rigakafi daga kamuwa da zazzabin cizon sauro da kuma magance ta, kuma akwai kokwarar hujjar yin imanin kawar da cutar daga doron ƙasa kwata-kwata. Haka kuma a shekarar 2000 zuwa 2015, lokacin da kasashen duniya suka sake zage damtse domin kokarin yaki da cutar, an samu raguwar kashi 29 cikin 100 na kamuwar cutar a duk fadin duniya. Amma duk da haka, a cikin kowaɗanne mintuna 2 yaro ɗaya yana mutuwa sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro. Wannan shine dalilin da yasa muke ci gaba da mayar da hankali akan rigakafin ta. A cikin jerin makaman da muke da su wajen yaki da cutar sun hada da gidan sauro da aka fesawa magani na kashe kwari da kuma maganin kashe kwari da ake iya fesawa a cikin daki da ke kashe sauro. Idan ka hada da waɗannan kayayyakin kariya da kuma dabarun kare kai daga kamuwa da cutar a lokacin da mace ke da juna biyu, za a samu raguwar tsadar magani da kuma ingantacciyar hanyar magance cutar zazzabin cizon sauro nesa ba kusa ba. Za a kuma ci gaba da samun raguwar mace-mace sakamakon cutar da kuma kamuwa da ita. Duk da haka, akwai sauran aiki domin tunkara sauran kalubalen da ake fuskanta da suka hada da samar da maganin kashe cutar da ke bujirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauro. Hukumar lafiya ta duniya ta samar da wata dabara da ta samar da jadawalin yaki da cutar da dukkan kasashe da suke fama da annobar cutar domin yaki da ita da kuma ganin an kawar da ita. Burorin da ake so a cimma kan shekarar 2020 su ne a rage kamuwa da cutar da akalla kashi 40 cikin 100 da kuma rage kashi 40 a cikin 100 na mace-mace a sakamakon cutar da kuma kawar da cutar akalla kasashe 10 da kuma samar da kariya a dukkan kasashe da ba su da cutar da zazzabin cizon sauro. Idan muna so mu samu nasara, wajibi ne masu bada gudunmuwa su ƙara tallafawa da kuɗaɗe. Amurka ta fi kowace ƙasa ba da taimako wajen shirin nan na yaƙi da kamuwa da kuma kawar da zazzabin cizon sauro. Ta ba da taimako kashi 50 cikin 100 na dukkan taimakon da sauran ƙasashe suka bayar domin ƙaddamar da shirin. Har ila yau, idan ana so a cimma wa'adin a shekarar 2020, wajibi ne a samu kuɗaɗe da ake buƙata. A wannan rana, Amurka na kira ga ƙawayenta da kuma abokanta a faɗin duniya da su tallafa wajen samar da kuɗaɗe domin tunkarar da kuma kawar da wannan mummunar cuta baki ɗaya daga doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
A gaida Ibrahim Jarmai, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya dage akan sai ya gina katangar da ke tsakanin Amurka da Mexico. Ya nuna hakan ne a jiya Litinin, yace zai dakata har sai wani lokaci cikin wannan shekarar. Lokacin da majalisar dokokin ƙasar za ta amince da ba da kuɗin gudanar da aikin domin kar sai aikin ya kai wata ƙololuwa daga baya ya zame aikin baban giwa. Wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Congo ya sake nanata kira ga ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da su amince a haye teburin sulhu domin kawo ƙarshen mummunar faɗin da ake yi na tsawon watanni da ya ƙi cinyewa a Kasai da ke tsakiyar ƙasar. Ba wani zaɓin da ya rage illa na a yi sulhu, in ji Muhammad Diallo, jami'in samar da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sanarwar ga sojojin da sanyin safen yau ne, sojojin Turkiya suka kai hari ga 'yan tawayen kurda wanda ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Siriya. Sanarwa daga sojojin ƙasar ta Turkiya ya ce an kai wannan harin ne domin hana 'yan tawayen gittawa da makamai zuwa bakin iyakar ƙasar ta Turkiya. Dama jami'an ƙasar Turkiya sun yi gargaɗin cewa 'yan tawayen daga jam'iyyar ma'aikata na PKK suna amfani da wannan wuraren a matsayin matattaran bakin haure.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdon da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.